بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شاب يرغوة جماد الأولى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شكرا دبو ليدة دليه ليدة أشرين وان ديدة ليدة أشرين ده هدو غوة أغوست 1999 منا كرات لتافن الأقيدة الطهاوية شهد تعليك الشيخ المحدث العلامة السلفي أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله عند الإمام الطهاوي صاحب الأقيدة والسنة يكي من بياني دنغن إداء aqidar mu game da ganin Allah a ranar alkiyama cewa mun yadda za a ga Allah a ranar alkiyama to bayanai dangane da wannan aqida mai muhimmanci abubuwa ne masu muhimmanci don haka ake tsayawa ana tattaunawa kullun sai ka ji sharhin da za a yi daban da ainihin sharhin da ya gabata saboda ainihin muhimmancin wannan mas'ala cewa mu'minai za su ga Allah a ainihin ranar alkiyama ganin Allah din kamar yadda muka fara ji a cikin ainihin wani hadisi a jiya za su ga Allah a filin mahshar a dandalin tashin alkiyama sa'annan kuma za su ga Allah a cikin aljanna duk wannan yana daga cikin abin da ya tabbata ainihin a cikin sunna al-imamu tahawi dai dama yace war ru'yatu haqqun li ahli aljanna ganin Allah gaskiya ne ga yan aljanna ina ma'anar wannan wannan ya nuna duk waɗanda ba yan aljanna ba ba za su ga Allah ba saboda Allah madaukakin sarki ya ce wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira kamar yadda zamu zo mu ji sa'annan sai kuma Allah ya ce kalla innahum yawma idhin arrabbihim lamahjubuna in ka bincike kafin wannan ayar da kuma bayan ta zaka ga akan kafirai ake magana sai Allah yake kalla dama malaman ilimin alqur'ani malaman ulumul qur'an suka ce duk surar da ka ji kalla a cikin ta to makkiya ce a makka ta sauka kalla daka tsawa ne radu'un wa zajrun Allah yana daka wa kafirai tsawa yace ahir kafirai innahum arrabbihim yawma idhin lamahjubuna lalle a ranar alkiyama za a sha makance kafirai daga ganin ubangijinsu to wannan sai nuna ashe mu'mini ne za su ga Allah kamar yadda malam mai littafin badu'ul amali muka gabatar yace yarahul mu'minuna bighairi kaifin wa tashbihin wa darbin min misali fayansawna an-na'ima idha ra'awhu faya khusrana ahla al-i'tizali yace mu'mini za mu ga Allah in Allah ya so a ranar alkiyama a cikin aljanna a dandalin filin tashin alkiyama yace in mu'mini suka ga Allah baki daya sai su manta da ni'imar da suke ciki kuma ta aljanna ba tare da mun buga maka misali a yanzu ga yadda zaka ga Allah ba sai yace ya ku mu'tazilawa da kuka ce ba za a ga Allah ba ku ne kuka yi asara ba za ku ga Allah ba tunda kuka yi musun ba za ku ganshi ba sai malam yace bi ghairi ihaqatin wala kayfiyatin lallai za a ga Allah a ranar alkiyama mu'minai yan aljanna za su ga Allah ba tare da sun kewaye game da al'amarin ganin Allah din ba ma'ana ba wai ganin Allah yana nuna cewa kuma duk al'amarin da ya shafi al'amarin Allah za su gani ba a'a Allah zai nuna musu abin da ya so daga cikin zatin shi sannan ba tare da kayfiyya ba a yanzu kuma ba za mu siffanta maka ta hanyar da zaka ga Allah ba kama na faqa bihi kitabu rabbina kamar yadda littafin ubangijinmu ya furci da haka yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wasu fuskoki a ranar nan ta alkiyama a cikin farin ciki suke saboda za su kalli ubangijinsu wannan aya ce ta 22 zuwa 23 a cikin suratul qiyama malam yace wa tafsiruhu ala ma arada Allahu ta'ala wa alimahu fassarar wannan aya ko fassarar wannan ainihin wato wuri na littafin Allah to kamar yadda Allah madaukaki yake nufi kuma kamar yadda ya san shi to haka ainihin fassarar take haka abin yake wa kullu ma jaa fi zalika min alhadith sahihi an ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fa huwa kama qala duk wani hadisi ingantacce da yazo daga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallama game da ainihin wato wannan mas'ala da muke magana akai mun yadda da abin haka yake wa ma'anahu ala ma arada kuma ma'anar wannan hadisi kamar yadda annabi yake nufi haka ne ma'anar shi la nadkhulu fi zalika mutaawilina bi ara'ina ba za mu kutsa cikin waɗannan ayoyi da hadisai da ke magana a ganin Allah a ranar alkiyama ba muna masu ta'awili da ra'ayoyinmu wala mutawahhimina bi ahwa'ina kuma ba za mu shiga da rudani irin na son zuciyarmu ba fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama domin kuwa babu wanda zai kubuta a cikin addinin shi sai wanda ya sallama wa Allah mai buwaya da daukaka kuma ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi sannan kuma ya tunkuda ilimin abin da ya rikice mishi zuwa ga wanda ya san al'amarin Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to wannan ainihin shine abin da al-Imam al-Tahawi ya fadi a cikin littafin shi ajiya kamar yadda muka ji sai muka fara buga misali da ainihin wasu hadisai daga cikin hadisan da ke tabbatar da cewa za a ga Allah a ranar al-kiyama sannan kuma muka ji sharhin da shi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fara yi akan cewa gaskiya ne ganin Allah a ranar al-kiyama amma a nan duniya babu wanda zai yi ya ga Allah kamar yadda annabi ya ce ba zai yi wani daga cikin ku ya ga Allah ba har sai ya mutu wannan hadisi ne sahihi yazo cikin sahihu muslim to dangane da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haqiqanin al'amari bai ga Allah ba hadisan da suka zo akan cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ga Allah waɗannan hadisai ba su inganta ba to ya rage wata aya a cikin suratul najmi da ake hujja da ita da ake cewa ai Allah madaukakin sarki ya ce ولقد رآه نزلة أخرى أي حقيقة يا غنشي أوان كران دبان عند سدرة المنتهى أول مغرية تكيوا ونم مغانا أنا ينتني دنغني دا ملائكة جبريل الله مطوكا كنسر كينا بعد العباريني غمد الأمر ملائكة جبريل في الله يتي حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم يا ساك غنم ملائكة جبريل أكرو نبيو أتكين سورة دا الله يهل تشيشي da duk sanda mala'ika zai zo wa wurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rikide ya zo mishi da wata siffa kamar ya zo mishi da siffar dihiyatul kalbi wani sahabi ne cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya zo sun tattauna ya tafi sai ga sahabbai suna cewa yanzu nan dihiyatu ya ba gurin nan amma manzo Allah san ba dihiyatul kalbi bane mala'ika jibril ne to wannan ainihin ita ce siffar da annabi ya saba ganin mala'ika jibril to ya taba ganin shi a siffar shi a nan duniya a farko-farkon yi mishi wahayi ya taba ganin shi da yace ya ganshi a zauna tsakanin sama da ƙasa akan kujera a zaune wannan hadisi yazo a cikin kitabul bad'i bil wahyi a cikin sahihul bukhari farko-farkon babin wahayi na bukhari to ya ganshi da siffar shi to bai sake ganin shi da siffar da Allah ya halicce shi ta mala'ika jibrila ba sai a sama lokacin da ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallama ya kai shi can saman bakwai da suka je magariyar tikewa sai mala'ika jibril yace wa maninna illa lahu maqamun ma'lum duk wanda ka gani cikin mu cikin mala'iku to akwai inda akai mishi iyaka akwai mukamin shi baya ketarewa don haka dukkanin mu da kuma duk wata halitta da Allah ya halitta Allah bai bata izinin ta ketara wannan wurin ba amma kai Allah ya ce ka wuce sallallahu alaihi wasallam ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a manzon Allah fa al'amarin shi ya wuce da yadda kake tunani jama'a duk wani babba da za a ce to yanzu suwana ba su da girma ka ce ba su da girma kawai in ana maganar manzon Allah kowa ba shi da girma manzon Allah shi kadai yake da girma wahdahu la sharika lahu sallallahu alaihi wasallam mun fahimci wannan idan aka ce to ba maganar manzon Allah ake ba to in yaso sai a kara wani da wani a ce wani babba ne wani ma oga ne wani ma yallabai ne amma in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowane ne kai rawanin ka ya tashi aiki ya kamata ka fahimci wannan da kyau to manzon Allah mukamin shi kenan yace ina kwance a daki na a Makka mala'ika yazo ya ainihin huda ta saman dakin jama'a saboda mukami ba wai ta kofa ta saman dakin yace aka huda saman dakin aka zo aka dauke ni sai ga buraka din nan dabba ce ita ba ta kai girman doki ba kuma tafi ainihin alfadari gata nan yace kuma gudu a wurin ta tana ainihin aje kofatanta ne iya inda ganin ta yake mata wane jirgin sama Concorde wa ko ma wannan iri wannan ira Allah ce ta musamman kuma dan ta zo ta dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tafi da manzon Allah masallacin Baitul Maqdis aka je aka tattaro mishi annabawa yayin musulmanci Allah yake ka waiwaya ka tambaye su shin mun ba su izinin su yi shirka ba a yarje ko wannan annabi ya shirka ba to kai ma kai hankali kar ka sake kai shirka to sa'an nan daga nan kuma al'amarin buraka ya kare yanzu sai kuma ci gaba sai mu kafa te gaba sai zan mala'ika jibril ne ya dauki annabi sallallahu alaihi wasallam duk wani shehi duk wani wali duk wani sahibul karamatil bahira to bai fa taba hawa gadan bayan mala'ika ba fa mala'ika ne ya dauke shi ba a ce wali mai buzu ya jefa buzu ya haye sama duk abubuwa ne jama'a ko dai na karama gaskiya ko kuma na damfarar rifa'ido amma fa bai kai mu'jizar mala'ika Jibrilu ba jama'a. In ana maganar manzon Allah ka daina kawo waliyi ko limami ko shehi ko malami, duk al'amarinsu fa ba zai tabbata na gaskiya ba sai in suna bin Annabi sallallahu alaihi wasallam. To mala'ika Jibrilu ya dauke shi suka tafi sama ta daya, yaje ya sallama, ya kwankwasa ya nemi izini, aka ce waye yake Jibrilu, kai da waye yake ni da Muhammadu, suka ce aika mishi aka yi ya zo, ko ko dai ya ce zai biyo ka ne, jama'a mukami fa kenan. Aka ce a ai an aika ya zo ne, sannan suka bude. Haka suka taka yake sai da suka tafi sama ta bakwai. To da suka je akwai wata magariya, to wannan ana kiranta Sidratul Muntaha, magariyar tikewa, duk wata halitta iyakarta kenan. To sai mala'ika yake to mu kan iyakan mu kenan, amma kai Allah ya ce ka wuce. Manzo Allah yake nayi sama na taka sallallahu alaihi wasallam. Yace can sai naje naga wani wuri an shimfide shi da koriyar dabduma. Ma'ana kuma an aka ce gwamna zai zo local government ɗinku, duk ba kore da fari kuke bi kuna mamanna ba, duk garbeji a yi mata ado, duk abubuwa. To ma'ana manzon Allah yanzu shi ma Allah ya nemi shi mara balale kenan. Koriyar dabduma shar yace aka shimfida ta, yace ban taba ganin wani abu mai kyanta ba. To a lokacin ne sai Allah ya magana da shi, ya shar'anta mishi waɗannan salloli da kake gani. Kesa waɗannan salloli da kake gani sai da aka haidi halitta, aka je aka karbo yadda ake yin su fa. Kesa duk wani malami in yazo maka da wayau da dabara, ka gama bin shi, in bai kawo maka daga manzon Allah ba, kace malam ban yadda ba. Karara ka fito ka gaya mishi baka yadda ba, ba wani kwana, ba wani shamfanya, malam ban yadda ba. Sallan nan sai da aka wuce duk halittu, aka je aka karbo ta. Kai ko saman ɗakin ka baka taba wucewa ba, kuma ka zo kace za ka kawo wani abu. Zama mun fahimci wannan da kyau ko? To Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kenan. To a daidai lokacin da mala'ika Jibrilu ya juya zai koma, sai ya rikida sai ya koma cikin halittar shi. To sai Annabi ya waiga sai ya ganshi a cikin halittar shi. Shine sai Allah ya ce wala qad ra'ahu nazlatan ukhra. Haqiqa ya taba ganin shi wani karan daban ma, inda Sidratul Muntaha, a wurin magariyar tikewa, inda ha Jannatul Ma'awa, anan ne ainihin aljanna da take, ita ce matattar dukkanin ainihin wato muminai take. Ma'ana aljanna akwai aljanna ta gandu. Duk muminai akwai wata aljanna ta gandu ce, kamar yadda ka san irin gidajen nan manya-manya na cikin garin Zaria, za ga katon gida wannan da sasan su, wannan da sasan su, to na gandu kenan. In ka samu kuɗi ka ɗan yi flat gefe guda, to haka aljanna akwai ta gandu. Sannan kuma kowa yana da kuma ɓangaren shi daban-daban, akwai kuma ta gandu. To a inda ha Jannatul Ma'awa, aljannar da take nan ce matattara ta ainihin dukkan muminai, kamar yadda hadisi ya zo cikin Sahihul Bukhari ya ƙara fasara haka. To wannan shi ne ma'anar wannan wuri, ba wai ana nufin cewa Annabi ya ga Allah ba. To shi yasa sai Abu Dharr ya tambaye shi, ko ka ga Ubangijinka kamar yadda muka ji? Sai ya ce a'a, na dai ga haske, ta yaya za a yi in gan shi? To in kuwa ya zan haka al'amarin yake fa, kuma hakan yake. Ka tabbatar da tofa babu wanda zai yi da'awar cewa zai ga Allah a nan duniyar nan a sallama mishi jama'a, ko yake ya ga Allah. Abubuwa ne na ƙarya jama'a, shedanu da kuka gansu shedanin aljanu, babu irin abin da ba za su rikida ba su zo su yi maka ƙarya. Kai dai na farko baka kubutu, ba ma'asumi bane, baka kubutu daga shedani ya samu nasara akan ka ba. Don haka sai kai taka tsantsan, kakka sallama a kwakwalwarka duk abin da ka gani, ka ce shikenan kai imani da shi, sai inda dalili akan haka. To wannan gaba shi babban mai sharhin wannan littafi al-Sheikh Ibn Abdul Izz al-Hanafi yayi mata sharhohi masu yawa. To yau ma za mu dan sake jin kadan na daga wani bangaren sharhin wannan gabar, a inda malamin yace wa amal ahadithu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabihi radiyallahu anhum ad-dallatu ala ar-ru'ya fa mutawatiratun. Hadisan annabi da suke magana game da ganin Allah a ranar al-qiyama, waɗanda ainihin wato kuma sahabbai su ma suka bada fatawa da su da ke nuni akan ganin Allah, to hadisai ne da suka zo masu yawa. Rawaha ashabu sihah, malaman da suke da littattafai na as-sihah sun ruwaito su, Bukhari, Muslim, Ibn Hibban, Hakim, Ibn Khuzaima, Sa'id ibn ainihin Mansur, da manya-manyan malamai waɗanda suke da ainihin littattafai masu ainihin sihah, wato Ibn Sakan, ba Sa'id ibn Mansur ba, Ibn Sakan shi ma yana da kitabu sahih. To duk sun ruwaito waɗannan ainihin hadisai. Wal masanid, da malaman da ke da littafai masanid, musnad na Imam Ahmad, musnad na Humaydi, musnad na al-Imam Ibn Abi Shayba da makamantan su, was sunan, da ainihin littafan sunan Abi Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, Baihaqi, Dharqutni, Sa'id ibn Mansur, da manyan malamai masu littafan sunan, dukkanin su sun ruwaito waɗannan hadisai dangane da cewa za a ga Allah a ranar al-Qiyama. In kana son ganin cikakken bayani ma akan haka, ka je ka ɗauki littafin Hadil Arwah, ila biladil afrah na shaykhul islam thani ibn al qayyim al jawziya. Ibn qayyim al jawziya yana da littafi hadil arwah ila biladil afrah, shi kuma akan aljanna kadai yayi littafin, yana kawo maka al alhirai da abubuwa na aljanna qur'ani da sunna. To kaje ka karanta wannan littafi zaka cikakken bayani insha Allah. To malamin ya kawo hadisai kamar yadda da maran nan muka fara ji a Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya fada. Ya kawo hadisin jiya da muka karanta cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wasu mutane suka zo suka tambaye shi cikin sahabbai cewa zai yiwu mu ga Ubangiji mu ranar alkiyama? Manzo Allah yake shin in ainihin wata ya fito laylatul badri, wato daren ainihin wato badar shine daren da wata ya kai daren 14, kaga jiya kenan, kamar daren jiya kenan an yi arashi kenan ko? To dama yana cikin sunna aka ce kana yuhibbul fa'ala wa yakrahu at-tiyara. Manzo Allah yana son arashi. Arashi shine ayi wata magana sai ta dace da wata, ko ayi magana sai ta dace da aiki. A daren jiya da muka karanta wannan hadisin, a irin wannan daren ne kuma Annabi ya musu kwatance kamar yadda zamu zo mu sake ji a wani hadisin insha Allah sallallahu alaihi wasallam. To shine sai ainihin suka ce a ba ma turereniya in muka tashi ganin farin wata daren 14 din nan. Yake to kuna turereniya wajen ganin rana in ta fito ba tare da wani shamaki na girgije ba? Suka ce a'a. Yake to haka za ku ga Ubangijinku. To ya sake kawo ainihin hadisi yace wa hadisu Jarir ibn Abdullah al-Bajali, da hadisin Jarir dan Abdullah al-Bajali, wanda wannan Jarir na ɗaya daga cikin sahabban da suka musulunta ƙarshe ƙarshen rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. To sai yazo zai yi alwala, yana yin alwalar shi, da yazo kawai sai ya shafi huffin shi. Sai suka ce yaya haka, kuma ga Allah cikin Al-Qur'ani ya ce a wanke kafa, kai kuma ka shafi huffi? Yace me zai hana in shafa bayan naga Annabi yana yi? Sai malamin da ya ruwaito hadisin ya ce wannan hadisi yana ba mu sha'awa, saboda Jariru ya musulunta ne bayan da suratul ma'ida ta sauka. A wannan ya nuna ashe suratul ma'ida dai ita ce ta ce ayi alwala a wanke kafa. To kuma sai ya ce ya ainihin musulunta a bayan da wannan sura ta sauka, kuma ya ga Annabi na shafa akan huffi, ashe har saukar surar bai hana ainihin wato shafa akan huffi ba. Ma'anar haka shine in kafarka babu huffi sai ka wanke ta, in kafarka da huffi ko safa sai ka shafa akan ta. Wannan shine abin da ake son duk mumini, in dai kai dan arziki ne a cikin imaninka, to da zaran an ce an ga Annabi na yi kawai sai kai. Amma ka ce to ai in aka ce kaza to ai kaza, sai ku ga ana karanta hadisi sai a gama karanta su kakaf, kuma sai a duk abubbuge su, ba za a aiki da ko kwa daya ba. Duk hadisin aka karanta sai kuma a markada ma'anar shi, duk hadisin aka karanta sai a markada, duk hadisin aka karanta shi jama'a haka ce a bar wa jama'a shi su ji shi da dimidimin shi, kowa ya aiki da shi a haka. Nan ce me ma'anar shi? A ce yadda ka ji ma'anar shi kenan. To gashi Jariru yace qala kunna julusan ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, mun kasance muna zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Fa nazara ila al-qamari laylata 14, sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya kalli farin wata a daren 14. Ma'ana kun ga suna zaune ne kamar da daddare ana hira ko ana taro, kuma a zahiri a waje ne. Sai Annabi ya daga kanshi sai ga farin wata a daren 14. In an ce daren 14, to yinin da watan musulunci ya kai 13 kenan. To in daren yayi sai a ce daren 14 kenan. To suna zaune sai Annabi ya daga kai sai ya kalli wannan farin wata. Faqala, sai Annabi ya ce innakum satarawna rabbakum iyanan, za ku ga Allah Ubangijinku ido da ido, ba wai gani da zuci ba, ba gani na kwatance ba, ido da ido za ku gani. Kama tarawna hadha, kamar yadda kuke ganin wannan farin wata. Kaga babban misali kenan, wannan ya ƙara fito da ma'anar la tudammuna fi ru'yatihi, manzo Allah yake ba za ku turure ni da juna a wajen kallon shi ba, kamar yadda watan nan ba wanda yake turure ni wa juna. Mala yake alhadithu akhrajahu fi sahihaini, wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi. Sa'annan sai malam yace wa hadithu Suhayb radiyallahu anhu, da kuma Suhayb ibn Sinan ar-Rumi, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda, wani bature ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah mai al'umma kenan. Manzon Allah yana da Quraishawa cikin sahabban shi, yana da mutanen ainihin kasar Farisa su Salman al-Farisi, ga Quraishawa zunzurutun Quraishawa Laraba gaba da baya su Abubakar Siddiq, sannan ga mutanen Yaman, Larabawan Yaman su Abu Huraira ad-Dausi su Tufail, sa'annan ga Larabawa mutanen ƙauye waɗanda suke ainihin su Abu Zarri, sannan in ka koma kuma sai ga su Bilalu, dangi kenan, Bilal babban bawa inji Bahaushe, Bilalu ibnu Abi Rabah muazzinin Rasuli, babban ladani kenan ko? To ga su Bilal, sa'annan kuma ga Suhayb Ibn Sinan Ar-Rumi, kaji ma mutumin kasar Rum ne, garin su fafi Roma, kuma sahabin manzon Allah, shi manzon Allah indai ka musulunta kai nashi ne, baya maka goren kabilanci, ai kai musulunta kai, ai kai baka waye ba musulunta yayi ba jama'a, waye ba musulunta yayi, kai ba arziki bane ma a ce ka musulunta, wani yana tan maguzanci yake. Kai ma dan baka san tarihi bane, da za abu daya bayan daya sai an samu wani kakanka da yaje karbi kalma. To shine yace sai kuma hadisin Suhayl Ar-Rumi al-mutaqaddam wanda aka gabatar ko al-mutaqaddim wanda ya gabata, rawahu Muslimun wa ghayruhu, al-Imam Muslim da shi da wani malamin su ne suka ruwaito shi. Wannan hadisin na Suhayl gashi yace kama rawa Muslimun fi sahihihi, Muslim ne ya ruwaito shi a cikin littafin shi As-Sahih, an Suhaybin daga Suhayl qala, Suhayl yace قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة حقيقة وطن دسك كوتتا وألا ألا زي باسي كتاوى كما يمسك آي دقنان ذاك فهمت القرآن بذاك فهمتش بللي سيكا فهمت سنة كما كراتون دمكين لتاف منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يستغنى عنها بالقرآن مطين سنة أمسلين كي دبياني أكنشي وبزاء وداتو daga ainihin wato sunna ba wajen fahimta alqur'ani, ta'alifin Muhammad Nasiruddin al-Albani. Ko to dubi wannan aya, Allah yake lillazina ahsanul husna, wadanda suka kyautata wa Allah, to Allah zai ba su alhusna, kyakkyawa wa ziyada, kuma da ƙari. To mecece alhusna din, mecece kuma ƙari din? Ayar dai ta zo a cikin suratu Yunus aya ta 26. To bari mu bar mai abin ya fassara abin shi. Qala, manzon Allah yake idza dakhala ahlul jannati al-jannata, idan yan aljanna suka shiga aljanna, wa ahlun narin nara, yan wuta suka shiga wuta, na damu nadin ya ahlul aljanna, sai a samu wani mai shela yayi shela yace ya ku yan aljanna, inna lakum indallahi mau'idan, akwai wani alkawari tsakaninku da Allah wanda Allah yayi muku, wa yuridu an yunjizakumuhu, Allah yana son yau ya cika muku wannan alkawarin. Fa yaquluna, sai su ce ma huwa, wani irin alkawari ne kuma muna cikin aljanna kuma, a ce akwai wani alkawari ana son a cika mana. Alam yusaqqil mawazinana, yanzu nan Allah bai cika magwazanmu ba, magwazanmu sun cika har mun shiga aljanna. Wa yubayyidu juhana, kuma Allah ya faranta fusakunmu muka tashi farare kar. Wa yudkhilana aljanna, kuma Allah bai shigar da mu aljanna ba. Wa yujirna minan nari, kuma Allah bai kubutar da mu daga wuta ba. To me kuma ne za a yi mana, wani irin alkawari ne kuma? Fa yakshifu alhijaba, sai Allah yayi shamakin da ke tsakanin su wanda da ba sa ganin Allah din. Fa yanzuruna ilaihi, sai su kalli wa? Sai su kalli Allah. Yanzuruna ilaihi, abdamiru yaudu ila Allah subhanahu wa ta'ala. Fa ma a'tahum shay'an ahabba ilaihim minan nazari ilaihi, manzon Allah yace babu wani abu da can da Allah ya ba su wanda suka fi son shi fiye da kuma kallo da suka yi zuwa ga Allah din. Sai manzo Allah ya ce wa hiya ziyadat, wannan shine ƙari din da Allah ya ce lillazina ahsanul husna, to alhusna ita ce aljanna, alziyada din kuma shine ganin Allah. To kaga manzon Allah ya fassara da kanshi, to ba a buƙatar fassara ka, in ka zo kawai sai ka kawo wannan hadisin sai ka ketare me abun ya fassara abin shi, shikenan ba a buƙatar tafsirin ka. Amma in ka zo kana cewa law kana kaza lalazima an yakuna kaza, to akwai burbushin maguzanci tare da kai, akwai burbushin maguzanci tare da kai, Allah ya kiyaye. To kun ji hadisin da malamin ya kawo kenan daga cikin hadisan. Sa'annan sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka sake jin wani hadisin, gashi wannan malami ya sake kawowa, yace wa hadisu Abi Musa, da kuma hadisin Abu Musa al-Ash'ari, shi kuma wani babba ne cikin sahabbai, shi ma mutumin kasar Yaman ne, suna kashe garin za su zo su musulunta. Sai manzon Allah yace gobe mutanen Yaman za su zo, kabila Ash'ariyawa, dangina ne, ni nasu ne, su ma nawa ne, su ne za su fara zuwan muku da musafaha. A da su Larabawa ba su san hannu ba, in an gaisa a yi hannu, a miƙa hannu, a'a, sai dai a rungumi juna, a shinshini juna, a yi kiss da juna, haka suke yi a cikin ainihin ɗabi'arsu. To mutanen ƙasar Yaman su in aka gaisa sai kuma a yi musafaha, manzon Allah ya yarda da musafaha ɗin nan. Shi ya sa kamar yadda muka yi bayani jiya, ɗanɗanka ne ka rinka musafaha da shi, ƴar'yarka ce sai kai musafaha da ita. In mun ce ɗanɗanka, Hausa muke, ba ɗan ba jikanka ba, ɗanka tasbiri ne a Hausa. Ɗanka kai musafaha da shi, ƴarka zaka iya musafaha da ita, matarka zaka iya musafaha da ita, babanka zaka iya, kakanka, malaminka, shehunka, kowa ne duk sai ku musafaha. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? amma a ce wani yaro yana musafaha da manya zai tsumbure, kana ganin wani yaron gashi nan kamar an nemi famfo kuma yana musafaha da manya. To Abu Musa al-Ash'ari kenan na daga cikin darajojin shi, Allah ya kara mishi yarda. Mutanen Ash'ariyawa suna da kabila, suna da dabi'a ta alheri da manzon Allah ya sa musu hannu akai ya yarda da su. Idan aka shiga yunwa a anguwa, sai kowa ya fito da abin da yake da shi a gidan shi, duk tarkacen da ke sto dinka buhu 30 kake da shi, wani yana da tiya ɗaya sai a zo sai a buɗe wani kilago, a shimfiɗa wani tamfal, sai a zazzage masara ce a zazzage ta wuri ɗaya, dawa a zazzage wuri ɗaya, sai a raba daidai gaba ɗaya. Mai 30 da mai tiya ɗaya sai su tashi daidai wa daida, kaga an sanya soyayyar juna kenan. Don Allah, in kaga motoci na wucewa da masara tanka tana shiga gidan Alhaji, za ka yi fatan Allah ya sa a yi gobara a gidan? Ka san kana da rabo a ciki. Amma motoci na ta wucewa ana ɓoye shinkafa a sto, ana ɓoye masara a sto, kai kuma baba sai ka ce Allah ya kawo gobara ma anguwan nan. Dan ta kare a yi gobara, ko tunda baka da komai kai fata kake a yi gobara ma, kowa ya rasa. Allah ya kiyaye. To hadisin Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, manzon Allah yake, jannatani min sibbatin, aljannatai guda biyu na azurfa, aniyatuhuma wa ma fihima, duk koran da ke cikinsu, duk kwanuka, duk cokula, duk kayan aikin gidajen wannan aljannatai, to dukkanin abin da ke cikinsu su ma azurfa ne. Ma'ana jama'a, aljanna fa iri-iri ce, koda daga sunanta daban-daban ce. To bayan an baka aljanna, to a wani bangare na aljanna sai ka ga wasu kuma aljannatai guda biyu, su kuma duk irinsu azurfa ne da duk abin da ke cikinsu jama'a, duk kayan alatin da ke ciki azurfa ne. Wa jannatani min zahabin, da kuma aljannatai guda biyu su kuma na zinare, gold. Aniyatuhuma wa ma fihima, duk abin da ke cikinsu duk zinare ne. Wama, don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, bai halatta mutum ya ci ko ya sha a cikin kwano ko kofi ko koko ko kwarya na zinare ko na azurfa ba. In har ka sake ka sha a nan, to ba za ka sha a lahira ba. Shi yasa kaka haramta wa kanka waɗannan abubuwan. Gold, a yi maka kofin gold, ka rinka shan ruwa da shi ko na azurfa, bai halatta gare ka ba, ko namiji ko mace, wannan dokar da ɗaya ce. Sa'annan sai annabi ya ce, wama bainal qaumi wa baina an yarau rabbahum tabaraka wa ta'ala illa rida'ul kibriya'i ala wajhihi fi jannati adn. Babu abin da ke tsakanin Ubangiji da mai albarka da ɗaukaka da ganin ainihin bayin shi da ke cikin gidan aljanna, sai dai wani mayafi na ƙasaita da Allah ya sa a fuskar shi a cikin aljanna. To wannan mayafin shi ne muka ji a can, sai ainihin ya yaye daga baya kenan sai su gan shi. Akhrajahu fi sahihaini, shi ma wannan hadisin a cikin Bukhari da Muslim ainihin aka rawaito shi. Sa'annan sai malam ya ce, wa min hadisi Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, har waya wannan hadisi dai yana daga cikin hadisan da aka samu a cikin hadisin Abi dan Hatim. Wannan duk wanda ya karanta adab ya san Hatimu Tsa'i wani mutum ne mai kyauta, shi kuma dama su Larabawa yana cikin ɗabi'arsu, ana siffanta su da as-saha, suna da kyauta. Saboda kyautar Larabawa aka faɗi wani mutum a jahiliya fa, kwana uku ba a ci abinci gidan shi ba sai aka yi bako da tsakar dare. Saboda Balarabe yana da son bajinta fa, sai ɗaya daga cikin ƴaƴan shi sai ya kira uban ya ce ya zo su gana. Sai ya ce, baba, mu tafi bayan gari ka je ka yanka ni ka gaso nama na ka kawo bakon nan, ya ce. Kaga Balarabe saboda son ya yi alheri, shi baya son ya ji kunya, yadda kaga ba Fulatani. Ma'ana Fulani ba muna goyon bayan ku bane, muna faɗin abu yadda yake ne. Misali, ba Fulatani yana da matsala akan ya ji kunya, yana da takatsantsan abin kunya, ɗan kaɗan zai ga ba Fulatani ya gigita shi. Ma'ana Larabawa duk abin da zai zama zai taɓa mutuncinsu, ko kuma abin da zai zama a ce su ba su yi bajinta ba, ba sa son irin wannan abin. Don haka Imru'ul Qais tafiya suka taɓa yi wanka kurme da 'yan mata, da aka dawo an dawo kurme, sai suka 'yan mata suka ce suna jin yunwa, kuma shi kaɗai ne saurayi a ciki. Ina ma'anar haka, dole ya je ya samo abinci kenan. Da ya rasa yadda zai yi, shine sai ya kwantar da tashi raƙumai ya yanka musu suka ci. Ka duba gwaninta, to ai kuma ba kwa bannin tafa a ƙasa ba. Kowace da raƙumarta, sai suka ce suna jin yunwa. To kaga shi suke nufin ya samo abinci, sai ya kwantar da tashi raƙumai ya yanka. Da ya yanka aka ci, ai ba a bar shi ya tafi a ƙasa ba. Dole dai ya hauta wata daga cikin su a goya shi, ko? To shine yace, "Wa yawma aqartu lil abara matiyati, faya ajaba min kuri hal mutahammalu, fazalla al'azara yartamina bi lahmiha wa shahmin kahuddabi dimaski al-mufattali." Yace, mamakin Allah, ranar da na yanka wa 'yan mata raƙumata, na yanka musu da suka ci suka ƙoshi, yace abin da ya bani mamaki da haushi, da suka koshi sauran naman sai naga suna kwalla da shi wannan ta wurga wannan kaurin wannan ta wurga wannan dai gwaninta yayi bajinta a rayuwar shi to wannan Hatimu Fa'i mutum ne wanda yake ya shahara a jahiliya yana da kyauta da alheri to yana da da mai suna Adiyu Ibn Hatim to shi sai ya shiga addinin Kirista daga baya sai zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama zai musulunta sai annabi ya ga da cross a wuyan shi kamar da kristoci suke nada wannan suke daura cross annabi ya kama cross din ya tsinke ya jefar ya musuluntar da shi sai yace kuna bauta malaman ku da shehunan ku sai yace ba ma bauta musu sai yace ba sa halatta muku abinda Allah ya haramta ku yadda yace eh ba sa haramta muku abinda Allah ya halatta ku yadda yace eh yace ai wannan tilka ibadatuhum wannan ita ce bauta gare su shine ittaqadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryama wama umiru illa liya'budu ilahan wahidan sun dauki ainihin malaman su da shehunan su suna bauta musu sun rabu da Allah sun kuma dauki annabi Isa suna bauta mishi ba umarce su da komai ba kuma sai su bauta wa Allah ubangijin halitta to wannan Adiyu Ibn Hatim yau shine muke jin yake yi mana wannan hadisi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace wala yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu lalle daya daga cikin ku zai hadu da Allah ranar saduwar shi da Allah walaysa bainahu wa bainahu hijabun wala turjumanun yutarjimu lahu zai zama tsakanin kai da Allah babu wani shamaki kuma babu ainihin wani mai fassara fala yaqulanna sai Allah madaukakin sarki yace da wannan bawa alam ab'ath ilayka rasulan shin ban aiko maka da manzo ba fayuballighaka ya isar maka da sako fayaqulu sai shi bawan yace bala ya rab haka abin yake ya ubangiji fayaqulu alam u'tika malan shin ban baka dukiya ba wa ufdil alayka kuma na fifita ka ne maka karin wasu abubuwan alheri na falla akan dukiyar fayaqulu bala ya rab sai yace haka abin yake ya Allah alhadith mala yace ka karanta hadithin har zuwa karshen shi akhrajahu al-bukhari fi sahihi bukhari yarwaito wannan hadisi a cikin littafin shi as-sahih wannan hadisi da aka ce wala yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu daya daga cikin ku zai sadu da Allah ranar saduwar shi da Allah walaysa bainahu wa bainahu hijabun babu shamaki tsakanin shi da Allah kaga zaka ga Allah kenan dai kai mu'mini ne sannan babu mai fassara ba wanda zai maka fassara wai Allah na magana da kalma kaza kai baka fahimta sai an maka fassara kai tsaye za ku yi magana da Allah babu tafinta a tsakani malan yace wa qadrawa ahadithar ru'yati na aw 30 sahabiyan wa man ahata biha ma'rifatan yaqta'u bi anna ar-rasul qala wannan magana mun fara karanta ta a can cikin wancan littafi da shi malam ya dauko ta to daga nan ya dauko ta malami yace kwatan kwacin sahabbai 30 ne suka ruwaito daga manzon Allah cewa za a ga Allah a ranar alkiyama wanda kuma duk ya san waɗannan hadisai to ya tabbatar da cewa lallai manzon Allah ya faɗe su ba ƙarya bane walaula an niltazamtu liqtisara lasuktu ma fil bab min al ahadith yace ba dan na sa wa kaina sharadin zan kawo abubuwa a takeice ba da na kwararo duk hadisan da suka zo akan wannan matsala domin ibnu abul izzi fa babban malami ne ma'ana malami ne mujtahidi shi kanshi gwamnati ne a cikin karatu jama'a ba yana rataye da wani bane sai malam yace wa man arada alwuqufa alaiha wanda duk yake son ya sadu da waɗannan hadisai da ke magana akan ganin Allah jama'a ku tsaya ku ji wannan magana da kyau ku fahimce ta magana ce zai yi irin yadda wani babban malami a ƙasar nan har ya mutu da yake yake buɗe karatun shi yace wanda duk yake son ya hadu da waɗannan hadisai da ke magana akan ganin Allah ranar alkiyama falyuwazib sama alhadith alahadith annabawiyya falyuwazib sama alahadith annabawiyya to ya nace wa sauraron hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama mallam abubakar mahmud gumi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi kullun zai fara karatun bukhari ko muslim sai ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya dai ga muslimi sannan matakar musulmi suna karatun hadisi suna aiki da shi Allah ya alƙawarin ba zai sauka musu da azaba ba wannan magana shekara nawa mallam ya fi shekara 30 yana fadanta amma da yake mafi yawanci akwai mutane waɗanda suke shedanu da ka zo ka kawo hadisi sai ta ba a taba ji a bakin mallam ba ma'ana ko ba a taba ji a bakin mallam ba mallam yana cewa kai aiki da shi kenan tunda shi yace maka karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya dai ga musulmi ma'ana duk wata hayaniya da za ku je kuna karantawa shi yasa kuka ga cewa rudani yayi yawa a cikin ku duk abin da zaka ga cewa ba za a ce qala Allahu qala rasuluhu ba to sai kaga cewa wannan abin ya haddasar da fitina to dan haka jama'a wanda duk ke son ya ainihin ga hadisan da ke magana akan ganin Allah to ya nace wa sauraron ainihin karatun hadisi maka ce ana karatun hadisi ka natsu ka rinka jin abubuwan da ainihin suke zuwa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai yace fa inna fiha domin a cikin waɗannan hadisai ma isbatir ru'yati annahu yukallimu man sha'a idza sha'a tare da cewa hadisan suna tabbatar da za a ga Allah a ranar alkiyama, kuma har hadisan ma sun zo da ƙari akan cewa Allah zai yi magana da wanda ya so kuma a sa'ad da ya so. Kaga waɗannan hadisan ashe ba ma aqidar ganin Allah kadai suke tabbatar mana ba, suna tabbatar mana da aqidar Allah na magana da wanda ya so kuma a sa'ad da ya so. Wa annahu ya'ti al-khalqa, kuma waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa Allah zai zo gurin halitta. Mun ji dai irin waɗannan hadisan jiya cewa fa ya'tihimullahu, sai Allah ya zo musu don mene? Li faslil qada'i yawm al-qiyama, domin yin alƙalanci a ranar alƙiyama. Ranar alƙiyama Allah da kanshi zai yi alƙalanci jama'a, ba shi da wakili ko kwaya daya. A nan duniya ne ya saka annabawa suka zama su ne wakilan shi, malamai kuma na sunna suka zama magada annabawa. Allah ya ce ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi wala tattabi'il hawa bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Allah ya ce ya Dawudu mun sanya ka kai ne mayau, ina ma'anar mayau, kai ne wakilin Allah a bayan ƙasa. Ma'anar wannan maganar wato Allah da kanshi ya cancanta ya zo duniyan nan ya rinka yin alƙalanci, amma sai Allah ya naɗa wakilai, su ne suwa annabawa. Sai ya ce to kai hukunci da gaskiya, kar ka sake ka bi son zuciya sai ka ɓata daga kan hanya. Jama'a ashe son zuciya musiba ce, tun daga har annabawa ana cewa kar ka sake ka bi son zuciya. In ka bi son zuciya sai ta raba ka daga hanya ta gaskiya. Yanzu mafi yawanci zaka ga malamai zaka ga son zuciya ne da su. Sai mutum ya ce shi malami ne ya zo ya ce yana wa'azin sunna, sai ya faɗi magana sai a ce ai wannan maganar da ka rushe ta zo a cikin hadisi. Sai ya ce to a kawo hadisin. Ana kawo mishi hadisin kuma sai ya ce za ku tilasta ni ne in yarda da abin da ban yarda ba? Sai a ce ba za a tilasta ka ba, kai ne kace a kawo, to gashi an kawo. An kawo ne dan a ainihin kawo dalilin rushe maganarka kuma a yanke hamzarinka. Jama'a mun fahimta? To malamai kuma sai su zama su ne magada annabawa wajen bayyana gaskiya. Ke za malamai ku gaya wa mutane gaskiya, in kuka gaya wa mutane ƙarya, ran da suka gano ƙarya ce wallahi sai sun fara tsine muku albarka tun a nan duniya kafin aje kiyama. Ke za gwamma ka gaya musu gaskiya su kore ka daga garin, ko su kwace matar da suka baka, ko su kwace rumfar kasuwa, ko su cire ka daga limanci, ko su kwace rigar agaji, ko su ce ba kai ne shugaba ba, ko su ce ba su yarda kai ne liman ba, wallahi duk ka tarkata musu ka bar musu waɗannan abubuwa tarkace ne na duniya. Wabtaghu indallahi rizqa, ku nemi arziki a wurin Allah. Mulki kake so, so kake ka zama shugaba? Allah ya ce qulillahumma malikal mulk, Allah ke bada sarauta, ka nema a wurin shi. Ayabtaghuna indahumul izza, a wurinsu kake neman girma? Walillahi al-izzatu jami'a, girma dai gaba ɗaya a wurin Allah yake. Shi yasa ka bi Allah sai Allah ya baka girma. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam ya ci gaba da cewa waɗannan hadisai suna tabbatar da cewa Allah zai zo a ranar alkiyama yayi hukunci. Wa annahu fawqal alam, kuma Allah madaukakin sarki yana saman halittun shi baki ɗaya. Wa annahu yunadihim bi sautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba, kuma Allah zai kirayi bayin shi a dandalin alkiyama da muryar da yake, yadda na nesa, yadda na kusa ke jin shi haka na nesa ke jin shi. Wa annahu yatajalla li ibadihi, kuma Allah zai fito karara ga bayin shi su gan shi. Wa annahu yabhaku, kuma Allah yana yin dariya, cewa zai yi ma dariya a wannan ranar. Ila ghairi zalika min as-sifati allati sama'uha 'ala al-jahmiyya bi manzilati as-sawa'iq, da ma dai waɗansu siffofin waɗanda suka zo a cikin waɗannan hadisai, waɗanda sauraren irin waɗannan hadisai ga jahamawa to kamar kwaran kwatsa ce ake aika musu. Jahamawa mun yi maka bayani akan su, ƴan bid'a ne, su ne suke ainihin tunkuɗe siffofin Allah. To in suka ji irin waɗannan hadisan, in ka ce Allah yana dariya, Allah yana fushi, Allah yana magana, Allah yana sama, Allah yana sakowa ƙarshen dare, duk in ka faɗi wannan, to sauraren irin waɗannan abubuwan yadda ka san kwaran kwatsa ce ake wurga musu. To an samu wani babban malami, al-Imam al-Allama Ibn al-Qayyim, yayi littafi ya sa mishi as-sawa'iqul mursala 'ala al-jahmiyyati wal mu'attala, ma'ana kwaran kwasa abin wurgawa ga suwa ga jahamawa da mu'attila. Littafi ne yayi shi babban littafi, ya kamata ka samu littafin nan, yayi raddin duk irin shubuhohin da suke kawowa. Abin da yasa waɗannan littafan jama'a a nemo su fa, idan babu su a ƙasar nan ku shiga jirgin sama ku je ku siyo su a ƙasar Saudiya, a ƙasar Masar, a ko ina. Duk inda aka ce baka da kayan aiki kana zuwa kana nemo shi. Mafi yawancin waɗanda suka yi karatun boko a da, duk galibi zaka ga malaman da suka karantar da su mathematics, lissafi, da biology, da chemistry, da physics, duk zaka samu indiyoyi ne ake kawo su daga ƙasar India su zo suna warin citta, suna warin ko menene, amma suna karantar da mutane karatu. Najeriya lokacin da ta san bata da kwararrun malaman physics da chemistry da biology da mathematics sai aka tafi India aka kwaso malamai. Sai ku tsaya ku bincika kuma yanzu kun kafa kungiya ko kun kafa da'awa ko kuna da masallaci ko kuna da cibiya tsakaninku da Allah kakku yaudar kanku sai zama baku da kwararrun malamai duk inda suke kuje ku nemo su. Amma kawai sai kuje ku tashi wani dan jigari-jigari kai ma tashi kai ta mana hadisi. Dan haka da ya tashi sai ta muku bankaura ya ta muku hayaniya shikenan ya bata kuma yana batar da ku. Shi yasa duk inda ake ainihin nemo malamai kwararru dole al'ummar musulunci su tafi su je su nemo kwararrun malamai. In kuma za ku tura wasu su da'awar maguzawa ko kristoci ko za su je su muqabala a madadinku, kwararrun malamai za ku samu ba yan jigari-jigari ba. Haka yake cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama. Su Mu'az ibn Jabal yake aika manyan malamai ne, su Abu Musa al-Ash'ari manyan malamai ne, su Sayyidina Ali su ne manyan malamai, har Amirul Hajji manzon Allah bai taba nada jahili ba. Manzon Allah da ya tashi nada Amirul Hajji shekarar da bai samu zuwa aikin Hajji ba, Sayyidina Abubakar ya nada yake ka tafi kai ne Amirul Hajji, kai ne wakili da. Sayyidina Abubakar yana cikin Bukhari Abu Sa'idin yace wa kana Abubakar a alamana. Abubakar di ya fi mu ilimi, ya fi mu karatu, to irin shi ba wai a samu wani sarkin gargajiya mai wuka ta daya ko wani minista a ce wai ka tafi kai ne Amirul Hajji, shi kanshi kana ganin shi kaga bid'a, daga ka ganshi ko kaga bid'a. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Lallai sai a tura malamai, su ne za su wakilci addinin musulunci. Jama'a in ku ba ku yi haka ba, su makiyan ku na addini su haka suke yi. Kristoci duk inda za su tura wani wakilin su sai sun samu kwararre akan wannan fannin. Amma mu kawai saboda son zuciya, kuma kuna son wai a ce dan kabilar ku ko dan masallacin ku shine malami, to tashi kai ma dako Muslim ka rinka karanta mana, dako Bukhari ka rinka karanta mana, sai ka ji karatun gaba ɗaya inda aka shiga ba ta nan ake fita ba. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Malam yace wa kaifa tu'lamu usul din al-islam min ghairi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a tambaya ce malam yake yi, wai ta yaya ne za a san ilimin tauhidi na musulunci ba ta littafin Allah ko sunnar manzon Allah ba? Dan Allah ka gaya mana ta wace hanya za ka yi ka san Allah ba ta littafin Allah ba, ba kuma ta sunnar manzon shi ba? To da wannan ne karya wannan ka'idan ne aka samu mutane da dama suka bata sai suka je suka koyi tauhidi ba daga littafin Allah ba, ba kuma daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Za mu zo za mu kawo maka su, akwai gabar da malam zai ishara akan irin su. Yace sai suka wayi gari yatazabzabuna bainal imani wal kufri wat tasdiqi wat takzibi la mu'minina wala kuffar. Suka wayi gari suna cikin shakka, suna kai komo tsakanin imani da musulunci, tsakanin munafinci da gaskatawa, tsakanin karyatawa da yadda. To irin su ga sunan irin su al-Imam al-Ghazali, irin su Ibn al-Juwayni, irin su Shahrusatani, irin su suna nan sun fi dubu a cikin musulunci, kuma sun yi rubutu sun watsa waɗannan rubuce-rubucen nasu. Na daga cikin su shine littafin Ihya'u Ulumuddin na al-Imam al-Ghazali, da ya rubuta shi ya rubuta waɗannan hayaniyar ƙarshen rayuwar shi da Allah ya shiryar da shi, sai ya ce ya barranta daga littafin. Shi yasa malaman Maghrib sai da suka yi taro manyan malamai, Al-Qadi Iyal ya bada labari, duk zamu zo maka da wannan, kabimu a hankali in Allah ya so. Sai da suka yi taro aka yi bikin kona Ihya'u Ulumuddin, sai da aka tara manyan malamai a Andalus garin da aka rubuto risala, aka yi taro manyan malamai suka haɗu cewa lallai a kona Ihya'u Ulumuddin. Duk in kai haƙuri zamu zo maka da waɗannan bayanan. Amma Ihya'u Ulumuddin din nan a ƙasar nan ya zama babban littafi. Shi kanshi Ghazali, zan zo muku da littafi guda biyu yayi su yana dab da zai rasu. Yace Iljamul Awami an Ilmul Kalam, jallin zamun jahilai game da ilmul kalam. Wannan Al-Wujud wal Qidam duk da aka gada iyaye da kakanni, yace duk masu yin shi jahilai ne, to yana jallin zamun su bar wannan su dawo Al-Qur'ani da Sunna. Zaka ji irin wasiyoyin, wallahi sai kai kwalla saboda tausaya musu. Akwai wanda yace wallahi ya rude shi yanzu bai ma san yadda zai ya gane cewa Allah gaskiya bane ko ƙarya. Yace in dai Allah bai ji kanshi ba kam ya shiga uku. Kuma babban malami ne. Me yasa? Saboda sun je sun koyi tauhidi ba ta Al-Qur'ani da Sunna ba. Shi yasa malaman Islamiya ku daina karantar da mutane Al-Wujud wal Qidam, ku daina karantar da mutane littafin Hayatul Islami, haramun ne a cikin addinin musulunci. Jiya muka zo maka da littafi Muqarrarut Tauhid wal Fiqh wat Tajwid, dan Allah kai baka ji bambanci ba, sai ya ce maka kaza, sai ya ce Allah ya ce Annabi ya ce. Yanzu duk a ce ta haka aka yi tarbiyyar yara, kana jin yanzu za su waye gari su zama limamai suna fada da Sunna? To amma wani tsohon ba ma guje ne ya tarbiyyar shi, dan haka yanzu kuma ya waye gari ya zama liman? Matukar tsohon ba ma guje ya tarbiyyar ka, duk inda aka juya sai an same ka da jinin maguzanci.
to me maguzanci shine wannan falsafa da aka dibo ta Aristo daga wasu maguzawa ne mutanen kasar Girka kasar Greek su gaba daya saboda girman kai ma ba sa bincike game da wai su yadda ma akwai wani annabi basu ma yi bincike ba balle su san akwai annabawa su Aristo su Aflatun da sauransu sai suka zo suka yi rubuce-rubuce sai kawai wasu suka je suka yi karambani da a cikin musulmi suka je suka kwaso waɗannan rubuce-rubuce na ilmul kalam psychology da makamantansu sai suka zo wai da haka za su bi su kare musulunci musuluncin da annabi ya kare shi da alqur'ani da sunna kai kuma ka zo ka ce za ka yi musuluncin amma wai qur'ani da sunna ba su isa su wadatar ba sai ka je ka dibo wani abu ma'ana abin da ya gamsar da manzon Allah kai bai gamsar da kai ba ko kuma ka ce ai kai wa kafirai wa'azi da qur'ani da hadisi sun kiyarda dan haka bari ka dibo kafircin su kai musu wa'azi da shi to garin haka ne sai kafircin ya cude musu da musulunci sai suka zo kuma sai suna tabbatar da abubuwa na musulunci ta wannan hanya sai kaji an ce Allah al-wujud ne to amma babu wata aya a Qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tabbatar da Allah al-wujud ne sai kaji sun ce wad dalilu ala zalika huwa al-awwal wal-akhir anan kun yi ƙarya ba ku kawo dalili akan al-wujud ba al-wujud daban al-awwal daban tun farko tun da ka san babu al-wujud a Qur'ani babu a hadisi sai ka ce huwa al-awwal wal-akhir Allah shine na farko Allah shine na karshe dalilin mu akan haka Allah ne da kanshi yace shine na farko shine na karshe amma kace Allah al-wujud ne sai kuma kace dalili akan haka saboda Allah yace shine al-awwalu al-awwalu daban da al-wujud al-wujud duk wanda ya karatun soro karatun zauri a kasan ne ya karatun qawaidi me ake karanta mutane cewa ke al-wujudu samuwa wal-qidamu wal-baqa'u wal-mahalafatu sai haka aka biya mutane jama'a mun fahimci wannan da kyau to wasu malaman da suka san abin barna ne in ka zo ka fara qawaidi wurin malami sai ya ce a ketare wannan gurin ya san bomb ne kada ya tashi da shi da kai sai ya ce a ketare duk galibin mutanen da suke karatun qawaidi wasu lokuta ana zuwa sai kaji an ketare sai a fara daga hadha kitabu qawaidis salati to kaji musulunci kenan kaidojin sallah amma tamfa sai ya ce a ketare ya san ba kyau amma yana tsoron kada ya fada su cire shi daga limamin zuwa taron suna ko limamin kaza 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 yana dan samun income sai yasa ku dan taimake su suna din gaskiya daga baya to sai ku dan rinka sa musu albashi suna ci tunda sun zo sun karbi gaskiya sun daina rubutun sha sun daina guru da laya sun daina tsubbu sun daina bokanci sun daina yan duba dube gaskiya suka tsayawa to kuma su an wayi gari karatu ya kare musu kenan tunda dama karatun na tsubbu ne da bokanci da taron suna da duku so da abubuwa to karatun ya kare kundi ne yake da shi ya latifu maganin mai tsafi babalaki da na maganin yan tsurku duk wannan shine karatun shi jama'a mun fahimci wannan to an ce wannan shirin bana ya wuce da nada ko an gama da wannan to me ake bukata qur'ani ake bukata da hadisi shi kuma bai iya ba to kun ga malanta shi ta kare kuma gashi ya tsufa ba zai iya zuwa ya kasuwanci ba ba zai iya ainihin zuwa ya noma ba shi kuma bai makaranta boko balle a bashi aikin gwamnati ma'ana ya zame muku dala da gauran dutse kenan to sai ku taimake shi harinka kawo mishi abinci yana ci tunda ya zama ya manyanta ya zama ya karbi sunna sai a girmama shi shine limamin mu yana mana limanci mu rinka kula da mutuncin shi don kai ya koma kan bid'an nan to amma har yaushe kuma ya karbi gaskiya hanyoyin duk da yake samun suna shigowa an toshe su an ce qur'ani da sunna bai yadda ba to ya amince da ku ku kuma kun ki kawo mishi wani ainihin dauki akan haka dole ne waɗancan yan bid'a sai su sake janye shi a lokacin kuma sai ku taru ku ce za ku yi mishi nasiha ku nasiha kuka iya yi ba ku iya daukan mataki ba suna nan manyan malamai ne sun yadda da da'awa ta Qur'ani da sunna sun daina duk abubuwan da yake kafirci ne to amma ba su iya musulunci da za su karantar ba to sai a rinka taimakon su tsakani da Allah kuma za a je a taimake su ba wai a je a taimake su a je ai mu muke rike da malam wane ai mu muke rike musulunci kukewa ba wai kuna yi mishi bane kuna yi musulunci ne Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malam dai yace wai ta wace hanya za a yi a san addinin musulunci a san tauhidi ba ta alqur'ani ko sunna ba ba zai yiwu ba sai yace wa kaifa yufassaru kitabullahi bighairi ma fassarahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabu rasulihi ta yaya za a fassara littafin Allah ba da fassarar da manzon Allah da sahabban shi suka yi ba jama'a zai yiwu a karatun littafin da muka yi ishara da zuman zilatul sunna malam ya kawo wasu misalai daga cikin su shine lokacin da aya ta sauka Allah yake allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna waɗanda suka yi imani tunda suka yi imani ba su taba yin zalunci ba to waɗannan suke da aminci kuma su ne shiryayyu sahabbai sai suka rude suka ce to cikin mu wane ne tunda ya musulunta bai taba yin zalunci ba su sai suka fahimci zalunci irin ka dan cucuwa ne, ka kwaruwa ne, ka yi laifi kaza, suka ce to waye bai taba yin haka ba, ashe to mumin shiga uku kenan. Sai suka je suka kai manzon Allah wannan fassara ta, sai manzon Allah ya ce a'a ba ma'anar zalunci kenan irin yadda kuka dauka ba, ba ku ji wani bawan Allah yana cewa ya bunayya inna shirka la zulmun azim ba, Luqman la tushrik billahi, Luqman yake cewa dan shi karka hada Allah da wani abu, inna shirka la zulmun azim, shirka ita ce zalunci mafi girma. Kaga anan manzon Allah ya fassara zalunci a waccan aya da wannan aya cewa shirka. To yanzu in baka dauki fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba, duk wanda ka je awo a wurin shi, ko ka je maka dinki, ko ka je maka wata harka ya cuce ka, sai ka ce to wannan dan wuta ne gobe kiyama, anan duniya kuma batacce ne, da an taba ka kace saboda me, sai ka ce ai cuta dai yayi ko eh, zalunci yayi ko eh. To Allah ya ce allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin, to shi kam ya cudanya imanin shi da zalunci, don haka ba shi cikin shirye, sai a ce ba fassara aya kenan ba. To ta yaya ne zaka iya fassara ainihin wato littafin Allah ba da fassarar manzon Allah ba, ba kuma da fassarar sahabbai ba, wanda su kansu sahabban kun ji suna kuskure wajen fassarar, jama'a mun gane. To dan haka in suka fassara su kansu sai an gwada an ga daidai ce, in ba haka ba wani sahabi ya fassara wata aya da kuskure, da Allah madaukakin sarki yake cewa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr, in aka ce dare yayi da azumi kenan, ku yi ta ci ku yi ta sha har farin zare ya bambantu daga bakin zare, sai kawai sai je siyo tarnaki, na je siyo da baibayi na jaki ko na akuya, fari da baki, sai sa a karkashin matashin kanshi, sai leko da bakin su haka guda biyu, sai tafasa sahur din shi a gaba ya ta ci, ya kulla kofa, ya kulla window, duka daki da duhu, shi yana son sai san da gari ya waye to dar hasken safiya ya hasko dakin shi, ya iya gane wannan baki ne, wannan fari ne, to daga lokacin zai daina cin abinci. To da yabi wannan fassara tashi, sai da ya gama cin abincin tukuna ya ga garin yayi haske, shi da kanshi sai ya gane cewa yayi barna, ce anya ban yi aiki da azanci ba kuwa, amma bari in je in tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi ya ce a'a ai Allah yana nufi da bakin zare duhun dare, farin zare kuma hasken alfijir, wato ku yi ta cin abinci ku yi ta shan abin sha har sai lokacin da hasken alfijir ya bullo daga duhun dare, to shine sai Allah ya ce sai ku kame summa atim musiyama ila layli, sai kuma ku cika daren azumin har zuwa dare. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To ashe babu yadda za a iya fassara littafin Allah sai da ainihin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai kuma da ainihin fassara ta ainihin manyan sahabbai. To wannan tsayawa akan haka jama'a na daga cikin ma'anar ainihin aqidar da muke akai, na daga cikin mazhabin mu, shine salafiyancin da kaji ana cewa shine kwaikwayon magabata. Magabacin mu na farko shine Annabi sallallahu alaihi wasallama, sa'annan waɗanda suka biyo bayan shi da kyautatawa sune ainihin sahabbai da tabi'ai da manyan malamai na gari, irin su Imam Malik, Imam Ahmad, Imam ainihin Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Auza'i, Ibn al-Mubarak da sauran manyan malamai. To mazhabin su muke bi, amma mu ba ma bin Malikiya, mu ce Malikiya kadai muke bi, ba ma bin Malikiya ita kadai, muna bin mazhabin salaf ne gaba ɗaya, duk abin da yazo daidai da Qur'ani da Sunna za mu dauka. Amma in muka ce Malikiya kadai muke bi, to kaga mun yi wa kanmu jafa'i, akwai abubuwa da dama za su zo a Qur'ani ko Sunna Malikiya bata zo da su ba, maiwa ma Malikiya bata san su ba gaba ɗaya, ko kuma ta san su amma ta ba su wata fassara, ko kuma ta san su amma sun zo mata da ma'ana karkatacciya ta ki dauka. To kaga in muka ce Malikiya muke bi, mun yi asarar wannan sunna kenan. Amma biyayyar magabata ita ce ainihin a fassara littafin Allah da fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fassarar sahabban shi. A ƙarƙashin wannan nake baka shawara ka mallaki ainihin tafsirin al-Imam Ibn Jarir al-Tabari, Sheikhul Mufassirina. Wannan malami yana ƙoƙarin fassara littafin Allah da littafin Allah, sa'annan kuma yana ƙoƙarin fassara littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma ainihin wato ainihin fassarori na sahabbai da tabi'ai, ya kawo da isnadin su. Sa'annan har wayo ina baka shawara ka nemi littafin Ad-Durrul Mansur fi Tafsir bil Ma'thur na Sheikh Jalaluddin Suyuti. Suyuti ma yayi littafi yana ka fassarori daga Annabi da sahabbai da tabi'ai, ya kuma fitar da malaman da suka fitar da waɗannan fassarorin a cikin littafan su. A ƙarshe in ne maka wasiya da littafin ainihin tafsiri na wani babban malami wanda ya dan jima da rasuwa kamar shekaru 21, wani mutumin ƙasar Mauritania ne, aboki yake ga Malam Abubakar Mahmudu Gumi, Allah ya gafarta musu baki daya. Wannan malami sunan shi Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti, dan Mauritania ne, ya sanya wannan tafsirin nashi Adwa'ul Bayan fi Idahi al-Qur'ani bil-Qur'ani, yana dab da zai karasa wannan tafsiri sai ya mutu, sai almajirin shi wanda yake a yanzu alkali ne, babban alkali ne a Madina, Atiyatu Muhammad Salim, sai ya karasa Adwa'ul Bayan fi Ibahil Qur'ani bil Qur'ani, Sheikh Muhammad al-Amin ibn Muhammad al-Mukhtar al-Shankiti. Lalle ka samu waɗannan littattafai zaka gamsu game da fassara irin ta ƴan mazanjiya, sannan kuma babu laifi ka hada da tafsirin al-Imam Ibn Kathir, shi ma yana kokarin kawowa daga Annabi da sahabbai da manyan malamai, kuma yana kokarin tace kissoshi na ƙarya da kissoshi na Yahudawa waɗanda ba su da asali ya watsar da su. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sai malam yake cewa babu da yadda za a yi a iya fassara littafin Allah ba da fassarar manzon Allah ba, ba da fassarar sahabban shi ba. Alladhina nazala alqur'anu bilughatihim, waɗanda alqur'anin nan ya sauka ne da harshen su. Jama'a, in aka ce alqur'ani ya sauka da harshen su, kaga za su fika fahimta. Duk yadda ka kai ga fahimta alqur'ani za su fika fahimta, saboda su sun hada abu biyu. Na farko harshen su ne, na biyu kuma wanda aka saukarwa ya karantar da su abin da dumudumin shi daga sauka sai ya karanta musu, ya fassara musu, kuma yayi aiki a aikace nuna musu, kaga dole za su fika fahimta. Sannan kuma Allah ya yarda da su su. Mun fahimci wannan da kyau ko? Ka duba irin wannan goma da goma da suka hada. Larabawa ne kuma Qur'ani Balarabe ne. Ya sauka ga Annabi Balarabe, Annabin nan Balarabe ya fassara musu da bayani da aiki. Sannan kuma Allah ya kalli zukatan su yace ya yarda da su. In Allah yake ya yarda da su, ina ma'ana haka ya yarda da komai nasu kenan. Ya yarda da gangar jikin su, ya yarda da zuciyar su, ya yarda da imanin su da aqidar su da ibadojin su, komai nasu yafi na kowa. Dan haka in kai fassara sai a ce ko kana da magabaci akan ta, ko kuwa kai yanzu da yake mutanen anguwa kuma ba su yarda da kai ba, kai zaka ce kai wai fahimtar ka kenan. Mutan anguwa kuma ba su yarda da kai ba, almajiran kwararren layin kuma ba su yarda kai malami bane. Su ko wadancan Allah ne yace radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya yarda da su, sun yarda da Allah, komai na Allah sun yarda da shi, komai nasu Allah ya yarda da shi. Don haka ka dauki addini irin nasu. Wannan na daga cikin alhamdulillah godiya da muke wa Allah da ya mana gamdakatar da ya dora mu akan mazhabin su. Wasu suna cewa wai ai mu ba mu da mazhabi. Muna da mazhabi mana. In mutum yace ba su da mazhabi, sai ka ce a'a, muna da mazhabi. Sunan mazhabin su salafiyya ko kuma malikiyya. Su wadancan kuma tijaniyya, ba araba ba. Ai kowa da nashi. Mu salafiyya, ba ma kya maka ce mana salafiyya. Ina ma'anar salafiyya masu koyi da ƴan mazanjiya. Amma ka sani da cewa mu mazhabin mu ba kafaffen mazhabi bane irin na waɗancan cewa mun kage akan kaza, a'a, sai dai abin da yazo daga Allah ko daga Annabi ya inganta. Jama'a mun gane? Saboda haka mu ba mabiya imamu na Maliku bane, ba mabiya imamu na Shafi'i bane, ba mabiya imamu na Abu Hanifa bane, ba mabiya Ahmadu dan Hanbali bane, mu mabiya salafu ne gaba daya. Waɗannan limaman da muka lissafo kadan ne daga cikin waɗanda muke bi, ba wai kwaya ɗaya muka rike ba kawai, ba kuma su hudun ba, amma suna daga cikin waɗanda muke bi. Matukar Maliku ya kawo magana da dalili za mu ɗauka, in Maliku ya kawo magana babu dalili ba za mu yarda ba, ba za mu ɗauka ba. Jama'a mun gane wannan, mun yarda akan haka a ce ai ba su yarda da Maliku ba, wai wannan ce rashin yarda da Maliku. Su ma'ana duk abin da Maliku ya ce sai a ce to an yarda da wannan, to Maliku zai faɗa kuma manzon Allah ya faɗa sai su yi karo, to da wa ka yarda kenan. To gwan maka ce Imamu Maliku ya yi kuskure ya fi sauki daga kuskurantar da manzon Allah ko da shawara ne. To yake ce Imamu na Maliku ya yi kuskure, Allah ya ji kanshi, Allah ya gafarta mishi, Allah ya yafe mishi, manzan Allah kuma ya faɗi gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To jama'a kun ji kadan kenan daga ainihin cikin sharhin da wannan malami yayi, wanda yake in Allah ya so babu mamaki zamu zo mu ƙara ji daga cikin ainihin sharhohin da shi wannan malami ya ƙara a karatuttukan mu na gaba, saboda mu samu cikakkiyar wayewar kai akan wannan littafi. Jama'a, wannan littafi shine aqidar mu, dan haka dandali ne na bayanin aqidar mu. Dan haka muka ce duk abin da muka kudurce a zuciyar mu game da addinin musulunci, to zamu fito mu faɗa anan. Shi yasa duk wani wanda zai je ce maka ai ga aqidar su akan kaza, sai ka ce a'a, ga abin da suka faɗi da bakin su, kuma duk abin da ke aqidar mu ne a zuci mu, babu kwana, babu tauriya, babu kuma taqiya. Kai tsaye zamu fito mu faɗa maka kai tsaye, ba zamu zo mu ce maka mu malikiya bane dan ka zo ka yarda da mu. A'a, mu ba malikiya bane sam, mu ba malikawa bane, mu ba ash'ariyawa bane, mu ba tijjanawa bane, amma mu salafawa ne, mabiya magabata ne gaba ɗayan su. To kaga muna da mazhabi kenan. Amma aka ce a wai ai ba su da mazhabi, ai ko mahaukaci yana da mazhabi, mahaukaci hauka ne mazhabin shi shi ma.